Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballe ne tare da sauran abokanan aiki. Muke farin cikin kawo muku wannan shirin da wannan safiya ta Lahadi. Bayan labaran duniya, za mu kawo muku shirin kasuwa akai miki dole da nasihar Lahadi da kuma maimakon shirin lafiya uwar jiki. Amma kafin nan ga labaran duniya.
Assalamu alaikum, da fatan an waye gari lafiya. Yau ranar Lahadi 30 ga watan Oktoba na shekarar 2022. Ga labaran duniya, mai karantawa Sarfil Hashim Gumel. Ma'aikatar tsaron Rasha ta ce Moscow ta dakatar da aiwatar da yarjejeniyar fitar da alkama da Majalisar Dinkin Duniya ta kulla, wanda ya bada damar fitar da alkama fiye da tan miliyan 9 daga Ukraine. Lamarin da ya kawo saukin farashin abinci a duniya. Fada Kremlin ta ce ba za ta sake bada tabbacin tsaron jiragen dakon kaya da ke aiki cikin shirin da Majalisar Dinkin Duniya ke jagoranta ba, inda ta bayyana dalilinta na ficewa da wani harin da ake zargin jiragen yakin Ukraine ne suka kai kan jiragen ruwan Rasha a tekun Black Sea, waɗanda suka makale a gabar Crimea da Rasha ta mamaye. Rasha ta ce an kai harin ne da sanyin safiyar jiya Asabar. Ukraine dai ta musanta harin. Sanarwar ta Rasha ta zo ne kwana guda bayan da shugaban Majalisar Dinkin Duniya Antonio Guterres ya buƙaci Rasha da Ukraine da sabunta yarjejeniyar fitar da alkama daga Ukraine. Jami'an 'yan sanda da kamfanin dillancin labarai na ƙasar Somalia sun sanar da cewa wasu mamai biyu sun fashe a ma'aikatar ilimi a Mogadishu, babban birnin ƙasar. Sun yi sanadiyar mutuwar mutane tare da jikkata wasu. Ba a dai san ko su waye ke da alhakin kai hare-haren ba. Amma kungiyar Al-Shabab takan kai hare-haren bamabmai da bindigogi a Mogadishu da sauran wurare. Captain ɗin 'yan sanda Nur Fara ya ce wasu mamai biyu ne suka tashi a jikin bangon ma'aikatar. Fashewar farko ta faru ne a ma'aikatar, sannan kuma fashewa ta biyu ta faru ne a lokacin da motocin ɗaukar marasa lafiya suka isa wurin, kuma mutane suka tare don taimaka wa waɗanda abin ya shafa, kamar yadda Fara ya shaida a kamfanin dillancin labarai na Reuters. Wani ɗan sanda da ke gadin ma'aikatar, wanda ya bayyana sunansa da Hassan, ya shaida kamfanin dillancin labarai na Reuters cewa ya ga akalla garawaki 12 da kuma wasu fiye da 20 da suka jikkata. An naɗa sabon sarkin Zulu a hukumance a matsayin shugaban masarautar gargajiya mafi tasiri a Afirka ta Kudu a wani gagarumin biki da ya samu halartar dubun dubatar jama'a a jiya Asabar. Shugaban ƙasar Cyril Ramaphosa a hukumance ya miƙa takardar shaidar amincewa da sabon sarkin Mr. Zulu Zulu, mai shekaru 48 a birnin Durban da ke gabar teku. Sarkinmu a hukumance shine kaɗai sarkin masarautar Zulu, in ji Ramaphosa da babban murya a wani filin wasan ƙwallon ƙafa mai ɗaukar mutane 85,000. Sarkin ya sha alwashin inganta zaman lafiya da tsaro, zai kuma zama mai kuzari wajen samar da ci gaba. Naɗin sarautar sarkin ga masarauta mafi arziki a ƙasar ya zo ne bayan da aka shafa shekara guda ana takun saƙa akan gadon masarautar da ya kai ga kotunan shari'a. Sarki Miss Zulu ya gaji mahaifinsa Gadwell Zulfini, wanda ya mutu a watan Maris ɗin shekarar 2021 bayan shafa sama da shekaru 50 a karagar mulki. Labaran duniya da zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Shugaban dakarun kare juyin juya halin musulunci na Iran ya gargaɗi masu zanga-zanga cewa jiya Asabar za ta kasance ranarsu ta ƙarshe ta fitowa kan tituna, a daidai lokacin da jami'an tsaro za su ƙara ƙaimi wajen murƙushe rashin hankula a faɗin ƙasar. Iran dai ta fuskanci zanga-zanga tun bayan mutuwar wata 'yar ƙuradawa mai shekaru 22 da ake kira Mahsa Amini a hannun jami'an 'yan sanda a watan da ya gabata, wanda ya kasance ɗaya daga cikin ƙalubale mafi girma ga shugabancin malaman tun bayan juyin juya halin 1979. Kada ku fito kan tituna, yau ce rana ta ƙarshe ta tarzoma, in ji kwamandan dakarun tsaron Hussein Salami a wani harshe mafi tsauri da ya amfani da shi kan rikicin, wanda shugabannin Iran ke zargin maƙiya na ƙasashen waje ciki har da Isra'ila da Amurka. Ya ci gaba da cewa wannan mummunan shiri wani shiri ne da aka kitsa a fadar White House da kuma gwamnatin Isra'ila. Kada ku sayar da mutuncinku ga Amurka, kuma kada ku tsinka wa jami'an tsaron da ke kare kumari a fuska. Iraniyawa sun bujirewa irin wannan gargaɗin a duk tsawon borin da al'ummar suka yi, wanda mata suka taka rawar gani a ciki sosai. An samu ƙarin rahoton sake zubar da jini a wata zanga-zanga a ranar Asabar. Daga ƙarshe, wakilin Majalisar Ɗinkin Duniya a yankin Gabas ta Tsakiya ya ce shekarar 2022 na kan hanyar zama shekara mafi muni ga Falastinawa a yammacin kogin Jordan, tun bayan da Majalisar Ɗinkin Duniya ta fara bin diddigin asarar rayuka a shekarar 2005, tare da yin kira da ɗauki matakin gaggawa don kwantar da hankali da kuma matsawa a sabunta yarjejeniya tsakanin Isra'ila da Falastinu. To Wenslan ya shaida wa kwamitin tsaro na Majalisar Ɗinkin Duniya a ranar Juma'a cewa fushi da tashin hankali sun sake barkewa zuwa wani mummunan yanayi da ke da wuya a iya shawo kansa, kuma mutane da yawa musamman ma Falastina sun mutu tare da jakkata. Ya bayyana tashashen hankulan na shekaru da dama da rashin yin shawarwari a matsayin muhimman abubuwan da ke haifar da taɓarɓarewar yanayin da halin da ake ciki a yanzu da kuma koma baya a yammacin kogin Jordan.
Labaran duniya kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai a gyara zama domin jin shirinmu na gaba.
Shirin BOA Hausa, kasuwa akai miki dole, kasuwa
mai saurare, barkanku da saduwa a shirin kasuwa akai miki dole da kan zo muku a daidai wannan lokaci. Shirin namu na yau zai duba irin hoɓɓasar da gwamnatocin jihohi ke yi ne wajen haɓaka harkokin kasuwanci da zai ba da dama wajen kafa kamfanoni da sun samar da yanayin zaburar da harkokin kasuwanci don bunƙasa tattalin arzikin jihohi da ma ƙasa baki ɗaya. Jihar Gombe da ke shiyar arewa maso gabashin Najeriya ta gudanar da taron 'yan kasuwa na ciki da kuma wajen Najeriya da zumar faɗakar da su game da abubuwan da jihar ke da su da za su bunƙasa harkokin kasuwanci. Alhaji Muhammadu Inuwa Yaya, gwamnan jihar Gombe, a hirata da shi ya yi bayanin yadda wannan taro zai bunƙasa harkokin kasuwancin jihar.
Gazato na yin masana'antu shi ne zai daɗa ɗabbaka kuma ya ƙarfafa kasuwanci. Duk ƙasashen da suka ci gaba suna da masana'antu, suna da harkoki na gudanar da kasuwanci, suna da hanyoyi na samun tsare-tsaren da 'yan kasuwa za su iya samun jari na kuɗi da kuma na dabaru da kuma harkar da ta shafi ilimi na zamani, wanda shine duka in ka hada gamayyar su za a iya samun ingantuwa bisa tattalin arziki. Jihar Gombe kamar sauran jihohinmu tana cin matsi, kuma Najeriya ma da kuma duk duniyar gaba daya a yanzu dai ka san tattalin arzikin kasa ya taɓarɓare ya lalace. Bamu ɗauko tsarin da ya kamata a yi don jihohin nan su zanna bisa diga-digansu a kan ƙafa. Daga sama kuma inda muke samowa ɗan abun da yake zuwa mu riƙe jihohin da shi yana raguwa kusan kullum, sannan bashi ma da ake ci yanzu kusan yana nema a shakar ɗan abun da ake samu ɗin. To saboda haka wannan shi ne dalilin da ya sa jihohin namu dole mu duba hanyoyi da dabarun da za a iya yi mu samu a samu kuɗaɗen shiga musamman ga 'yan kasuwa waɗanda za su iya kafa kamfanoni. In sun yi kamfanoni za a iya samun diloli, za a samu wanda suke tuka kaya su kai, ko kuma a'a in gurin sarrafa kayan gona ne ya kasance wanda suka yi noma ganin cewa mutanen mu akasari manoma ne suna da guraren da za su sayar da kayansu don a sarrafa kayan ya zama to abin da za a amfana da shi, kuma mutane su makala a jikin wannan daga wanda ya noma zuwa wanda ya ɗauko ya dako zuwa wanda ya safara sa ya gyara zuwa wanda ya saya a matsayin ɗan kasuwa ya kai ya saida. Kowa yana da abun yi, duka mun makale bisa abin da ya dace domin ƙasa tana ci gaba kuma ana samun walwala cikin jin daɗi.
Ka zagaya ka ga wasu rumfuna wanda yake masu sha'awan ku yi tafiya tare da su, a harkan kasuwanci da masana'antu. Yanzu a wannan lokaci kaman kamfanoni nawa ne suka guda sha'awar kiran nan da kuka yi musu don su zo abun
kasuwa? Zan faɗi wani abu guda a dalilin wancan gandun masana'antu da yanzu kusan nan ce kashi ɗaya bisa ukun sa ya kusan yi kammala don zuwa watan 12 Allah da zamu gama wannan. Ganin haka wanda suka rubuto takarda ma ta biyo ta office ɗin wanda suke buƙatar su samu guri don su yi masana'antu ya kai kusan 100, wasu su namu wasu na waje. Kuma a wannan sakamakon wannan taro da muka yi na neman jan hankalin mutane da kuma faɗakar da su me muke da shi ko me ya kamata a yi tsazo a yi, mun samu kamfanoni da muka sa hannu yarjejeniya na fahimtar za su zo su kawo abun nan su jari. Mun samu kamfanoni guda 6 tabbas waɗanda shugaban mataimakin shugaban ƙasa da kansa ya tsaya shaida muka sa hannu tsakaninmu da su don mun tabbatar musu cewa duk abin da suke bukata za mu yi musu. Su kuma sun yi alƙawarin cewa suna da jari da za su zuba na biliyan 75 a jihar Borno a wannan lokaci. To kamfanoni 6 in sun yi biliyan 70 in aka yi maganan kamfanoni 300 kaga abin zai yi yauƙa kuma zai yi nauyi zai yi yawa. Fatanmu shi ne a iya kafa masana'antu da zai sa tattalin arziki ya inganta, yaranmu su samu aikin yi, iyaye su samu sana'ar ko ta dillanci ko ta sarrafawa su ma sun samu wani abu, sannan jihar ta samu kuɗin shiga domin kowa in yana da shi ba zai je haushi ko kyashin bada wani abu na gudunmawa hannun ko haraji ko kuma kuɗin rajista domin ya samu ya gudanar da harkokin su. Kaga kusan nasarar ta fuska biyu ne. Wannan shine dalili.
Ko akwai wani shiri da tabbatar masu wanda suke zuwa masana'antun nan za su samu wadataccen makamashin da za su dinga gudanar da harkokin
su? Abu haure raki na faɗa a cikin abubuwan da muka fi ganin cewa dama ne kuma shi zai fi taimako ga mutane da za su zo su zuwa jari a nan. Na farko akwai daɗin kodam. Daɗin kodam an yi shi fiye da shekara 40 da ta wuce. An yi gidan wuta a daɗin kodam wanda zai iya bada megawatt 40. An zo a kwanan akwai kamfani na Niger Delta Power Holding Company sun zo da buƙatar guri a Gombe da su iya bada megawatt 250 kusan ninki 5 ko 6 wanda ma wannan din suka muke da shi a yanzu. To kaga a tsakanin waɗannan biyu tunda dai yawan samun wuta shine zai sa masana'antu su gudana. Muna da wajen 300 megawatt abinda ake megawatt 300 megawatt 300 a yanzu ba ƙaramin gudanar da abu zai ba. Ya duk ƙarfin arewa maso gabas nan gabaki da muce mu cin megawatt 300 nan ba. Ballan sana dan guri da yake da masana'antu da watakila ba za su wuce 100 ko 200. To idan aka yi su da kyau ina tabbata cewa ba mu da iyakacin inda za mu iya zuwa domin bayan filin ga ruwa ga kayan da za a sarrafa ga ainihin tsaro sannan kuma ga wuta. Waɗannan kusan su ne abubuwan da ga kuma kasuwa. Muna tsakiyan arewa maso gabas kewaye da mu kuma bayan da jihohin nan ma akwai ƙasashe kamar Kamaru kamar Chad kamar Niger duk jiha ɗaya ta za mu tsallake mu shiga cikin su. Saboda haka kasuwarmu ba ƙarama ba ce kuma a duran da muke kallon jihohinmu nan mu kalle su a matsayin ƙasashe. Wasu ƙasashen da suke Afirka irin su Gambia irin su Lesotho irin su Botswana sai na duk ba su fi girman Gombe nan amma kuma an suna ansa sunan kasashe. To mu mu kalli kanmu a matsayin kasashe mu yi aiki tukuru don mu ci musu kuma mu fi musu.
Harkan kasuwanci da kuma tafiyar da su yana da hannun yan kasuwa da kuma waɗanda ke zuba jarin su don gudanar da kasuwanci don samar da riba da kuma ayyukan yi wa al'ummar ƙasa. Alhaji Sunusi Abdullahi Lere shine shugaban yan kasuwar jihar Gombe ya yaba da wannan shiri illa iyaka suna buƙatar tallafi daga wajen gwamnati don bunƙasa harkokin kasuwancin su.
Ina da Sunusi Abdullahi Meredi wa ciyaman yan kasuwan Gombe. To a gaskiya mu ba abin da zamu ce sai godiya don gwamnati kokarin da yake mana ba a magana don sai ya tura sarkin Fulani ƙasar waje ya kai wata wajen biyu a can ba.
Me zaka ce ke damun harkan kasuwanci a jihar Gombe in akwai?
Eh mu a gaskiya kasuwanci a Gombe ba abin da yake damun mu yanzu. Abinda muke bukata kawai a bude guntun sunan fadin nan a bawa kowa dan kasuwa kowa a taimaka a ba zuba jarin sa shi ma ya samu ya gina gurin sa shi ma ya kamfani a gurin shi ma ya samu ci gaba yadda aka gayyato mutanen waje saboda zaman lafiyar mu da kuma ci gaban da muka samu a Gombe.
Samar da kamfanoni da masana'antu da za su rinka sarrafa irin albarkatun da ake da su na daga cikin hanyoyin bunƙasa harkar kasuwanci da kuma samar da ayyukan yi wa dimbin matasan da ke yawon gararan ba akan tituna da kuma zaman kashe wando. A wannan gabar sarkin shanun Yamaltu Alhaji Abubakar Bello ya kuduri aniyar samar da kamfanin sarrafa shinkafa da kuma samar da madara daga shanu.
Sunana Abubakar Muhammad Bello, sarkin shanun Yamaltu.
Insha Allah yau ne zan kawo mega rice mill a cikin wannan da super din. Zan kawo babban kamfanin shinkafa da kuma zan kawo babban kamfanin nono. In fact ma na yi shawara daga yanzu ma Allah ya yarda zan farfa yin dawo dabbobi na suka tafi zuwa Adamawa da Yobe don yin mashekari. Zan nemi wurin da masu ba su ga iya cikin Akuba ko Yamaltu ba. Wanda da su zama sa tafiya mashekari kuma su kamanta Raba da Benue. To insha Allah zan shirin dawo da su kusa da gida. Dubu su zai su sa bar gudunmawa wurin fidda madara ina ana yin ta. Sannan kuma zan kawo babban milin mashin tunda akwai wuta a wurin nan. Zama kashe daɗin kowa sun daɗin kuma santa ne. Ta haɗa Yobe daga daɗin kowa nan zuwa Yobe bai shiga 40 kilometer ba. Daga daɗin kowa zuwa Borno bai shiga kamar 10 kilometer ba. Kai lezan dadma daga daɗin kowa nan zuwa Adamawa bai shiga 30 kilometer ba. Sannan kuma haka muna iyaka da Bauchi. So haka duka ta sa tsakiya ne. So insha Allah ni dai da mutanen ina duka insha Allah ina ni insha Allah bar gudunmawa ta bangare guda biyu. Ta bangaren kawo dabbobi da yin nono da a dinga yin bilin a wannan wurin da kuma insha Allah yin kawo babban mega rice mill da shinkafa Allah ya soya yadda. Wannan kan rage nayi wannan niyan Allah yadda.
A nasu bangaren wakilan al'umma sun jaddada muhimmancin duba wasu hanyoyi da zai taimaka wa gwamnatoci samar da ayyukan yi wa matasa ta fuskar saye da sayarwa. Sanata Sa'idu Alkali ya yi ƙarin haske kan batun.
To ku a matsayinku na wakilan jama'a me za ku ce akan wannan shiri na gwamna?
To a matsayina na wakilin mazaɓar Gombe ta Arewa ina son yi amfani da wannan dama in yi wa shi gwamna godiya. Dole sai mun koma private sector. Private sector nan ita ne za ta iya ɗaukan workforce in ji Bature na ma'aikata don su samu sana'an yi. To idan ba gwamnati tana karkata da wannan ba, saboda dole matasan nan sai an nemi su kuma makomarsu. To makomarsu kuma shine irin wannan hoɓasa da shi gwamna Inuwa ya haye, saboda a samu kamfanoni, a samu masana'antu, saboda ya bunƙasa tattalin arzikin jihar Gombe da tattalin arzikin Najeriya gaba daya. Abdulwahab, jihar Gombe jiha ce da Allah ya bata wadata na abubuwa da yawa kamar solid minerals a wajen agriculture. Jihar Gombe tana da irin wannan. To duka cikin su wanda duka aka samu aka hoɓasa za a sami sakamako mai kyau.
To da wannan ne kuma nake cewa Abdulwahab Muhammad daga dandalin wajen taron gudanar da wayar da kan al'umma game da harkar bunƙasa kasuwanci a jihar Gombe.
Shirin BOA Hausa, kasuwa akai miki done, kasuwa
masu sauraro kada a shafa. Har yanzu ana tare ne da sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga nasihar Lahadi.
Suna da Reverend Father Moses Maji, Father Church Catholic Diocese na Yola Jihar Adamawa ta Tarayyar Najeriya. A cikin nasihar mu ta wannan safiyar Lahadi gareta nake mana da mu kokarta mu zama masu amfani ga waɗanda suna cudanya da mu cikin rayuwa ta yau da kullum. Ina so in ja hankalin mu ga kalmomin Ubangijinmu Yesu Almasihu cikin littafi mai tsarki a bishara ta Luka sura 13 aya 18 zuwa 21. Inda ya kwatanta mulkin Allah da kwayar mustard wadda wani mutum ya je ya shuka a lambunsa, ta kuma girma ta zama itace har tsuntsaye su kai shekarsu a rasanta, da kuma yisti wadda wata mace ta ɗauka ta cuɗa da mutu uku na garin alkama har duk garin ya gama da yistin. Jama'a masu sauraro, na tabbata za mu iya kwatanta kanmu da kwayar mustard ko yisti har mutane sun ci moriyarmu ta rayuwa. Har ina akwai lokacin da za mu iya ba da shaida ga abin da addini ke bukata daga gare mu. To wannan shine lokacin musamman yanzu da ake fama da yunwa da annoba daban-daban. Saboda haka har in mu masu bi na gaskiya ne, to kada wannan mawuyacin lokaci ya sa mu ga kanmu kamar mun gama halaka. mu dangana ga ikon Allah da kuma alƙawarin da ya yi mana, kamar yadda manzo Bulus ya karfafa mu a Korintiya ta fari sura 1 aya 27 cewa Allah ya zabi abin da yake wauta a duniya domin ya kunyata masu hikima. Allah ya zabi abin da ke raunana a duniya domin ya kunyata waɗanda suna ganin kansu kamar suna da iko, ƙarfi ko mulki. Kamar kwayar mustard, yeast din kaɗan ne dangane da garin alkamar da take yi. Kamar kwayar mustard, yeast yana da mai girma a cikin ƙananan adadinsa. Haka mu ma mu zama masu girma cikin ƙananan adadinmu. Sai mu zauna da sanin cewa Ubangiji yana so mu zama mutane masu bege ga alƙawarinsa na samun sakamako mai girma daga ƙaramin abu. Allah ya taimake mu, Allah kuma ya sa mu dace. Amin.
Madalla, yanzu kuma sai maimakin shirin lafiya uwar jiki.
Jama'a masu sauraron mu, barkanku da warhaka. Barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni, Hawwa Umar. Shirin lafiya uwar jiki na wannan mako zai mai da hankali ne akan matsalar damuwa, fargaba da firgici ko kuma tsoro, wato post-traumatic stress disorder, wanda aka fi sani da PTSD a Turanci. Tare da ni a cikin shirin akwai ƙwararriya a fannin sanin halayyar ɗan adam, wato Dr. Labiba Sa'idi Ibrahim. To, masu sauraron mu za su so su ji ƙarin bayani game da matsalar damuwa, damuwa, fargaba da kuma tsoro, wato PTSD a Turanci.
Wato shi cutar damuwa da fargaba da tsoro cuta ne da ake samun shi bayan mutum ya shiga cikin tashin hankali ko ya ga abin tashin hankali a baya. To, cuta ne da idan mutum ya shiga wannan tashin hankalin ko kuma ya ga abin tashin hankali da bayan 'yan kwanaki wannan cutar ke bayyana, wato cutar fargaba da damuwa. Ita ake kira post-traumatic stress disorder, wato PTSD.
To, menene alamomin farko da ke nuna mutum na fama da PTSD?
So, kamar yadda dai aka faɗi, akwai fargaba mai tsanani, akwai shiga damuwa, akwai firgici, akwai yawan mafarke-mafarke akan wannan yanayi da mutum ya shiga. Kuma banda haka, mutum zai rage ma'amala da mutane, wato ya keɓance ma kanshi shi kaɗai. To, banda wannan kuma za ku ga mutum yana yawan samun ciwon damuwa. Banda haka nan kuma akwai yawan faɗa da, kamar yadda na faɗi, yawan firgici. Abu bai kai ya kawo ba mutum ya firgita ko kamar irin kaji ƙara ko wani ya buga ƙofa ko kuma kana bacci wani ya shigo, mutum na saurin firgita. To, wa'innan su ne alamomi da yake nuna cewa mutum na fama da wannan ciwon firgici da fargaba bayan shiga mawuyacin hali ko kuma shiga cikin tashin hankali.
Kamar wani irin lokaci cutar ke ɗauka kafin alamominta su bayyana?
Babu dai adadin lokaci, amma dai zai iya yiwuwa bayan sati, zai iya yiwuwa bayan wata, wani ma sai bayan shekaru tukuna zai zo ya fara wa'innan alamomin, za ku ga suna bayyana. So, babu takaitaccen lokaci da za a ce alamomin wannan ciwon fargaba din sun bayyana. Zai iya bayyana a kowane lokaci, amma kuma sai bayan wannan abin tashin hankalin ya faru.
Menene abubuwan da ke haddasa wannan matsala ko kuma cutar PTSD?
To, za a iya cewa dai mafi yawa dai kamar cin zarafi na iya jawo. To, cin zarafi, banda ma cin zarafin duka ko kuma cin zarafin mata ko maza, samun hatsarin mota ko na jirgi ko dai wani abu zai iya sa mutum ya samu wannan cutan fargaba din. Banda haka kuma ka rasa wani dan uwanka ko masoyinka ko mahaifinka ko yanka ko danka, zai iya sa mutum ya samu cutan fargaba. To, bala'o'i kamar ambaliyar ruwa, kamar gobara, suma duk za su iya sa mutum ya samu ciwon fargaba.
Shin ta yaya ake magance wannan matsala?
Wato, shi cutar fargaba ana iya magance shi ne in ka samu masanan halayyar mutane ko kuma likitoci masu wa'anda suke kula da lafiyar kwakwalwa, to za ka iya magance su. Wani lokaci akan ba da magunguna, wani lokaci kuma akan yi psychotherapy. Therapies ne na daban-daban da ake using in shi a magance matsalolin kwakwalwa kala-kala. Idan ya yi tsanani kuma akan kai ga ba da magunguna, idan kuma bai tsanani ba ana using wannan kawai therapies din ne a magance shi.
Kamar yanzu a kasar mu Najeriya, akwai wasu wurare da aka samar don wayar da kan jama'a da kuma maganin wannan cuta ta damuwa, fargaba fargaba da kuma tsoro?
Akwai su saboda duk wani asibitin gwamnati da ka shiga suna da bangare na lafiyar kwakwalwa. To kana shiga wannan bangaren zaka samu masanan ayyukan nan da za su baka taimako. Banda kuma na gwamnati akwai na individuals da zaka ga suna yi private asibitoci da suke yin wannan. Akwai kuma NGO masu bada tallafi akan mental health duka da suke bada gudunmuwa kan taimakawa mutane masu irin wa'innan cututtukan.
To idan mutum yana jin waɗannan alamomi na PTSD me ya kamata ya yi?
To kaman dai a bayan da na lissafa akwai alamomi da yawa na su kaman firgici, fargaba, rashin bacci, mafarke-mafarke duk waina alamomin da na lissafa in mutum ya ga yana da shi. Kuma alamomin nan suna nan dai kusan ko da yaushe. Kuma bayan haka nan alamomin nan na hana ka ko suna shafar wani nau'i na rayuwanka ko gurin aikinka ko kuma zamantakewanka da mutane ko kuma mu'amalarka da mutane. Ne to ya kamata a wannan lokacin mutum ya nemi taimako saboda duk inda aka ce koda ma ba dai ma shi ciwon fargaban ba cutan fargaba ko ma wani irin cutar kwakwalwa ne idan dai kaga ciwon yana shafin ko yana hana ka yin wasu hidimomin rayuwa ko aiki ko makaranta ko mu'amala da mutane ko zamantakewa ya kamata dai a wannan lokacin mutum ya san cewa ya kamata ya nemi taimako wani lokaci kuma zaka ga mutum bai ma san cewa wa'innan alamomin na bayyana mishi ba mutanen da ke gefen shi ko kuma wa'inda ke zaune da shi su ne za su gani to a wannan lokacin da ku kuke ganin cewa wanda ke kusa da ku yana bayyanar da wa'innan alamomi to lokaci ne ku tashi ku neman ma wannan taimako mai kyau a lokacin.
Shin wanda ya fama da cutar zai iya warkewa?
Ana iya magance ta amma kuma tana dawowa. So duk inda mutum ya tsinci kanshi a abubuwan da za su iya tunani shi da abubuwan nan zai iya sa mutum ya dawo da wa'innan alamomi da yake ji. Amma kuma zai iya yiwuwa mutum bai taɓa tsintan kanshi a halin da zai tuna wa'innan abubuwan ba ko kuma abin da zai iya tunani shi da wannan abun. So za ka ga mutum a wannan yanayi ba lalai a ce ya tuna da wa'innan abubuwan ba. Don warkewa ana warkewa amma kuma mutum na iya tsintan kanshi yana bayyana wannan alamomin daga baya kuma.
To daga ƙarshe wace shawara zaki ba wa mutane don kare kansu daga cinkaro da PTSD da ma sauran cututtukan da suka shafi lafiyar kwakwalwa?
To ko ba ma dai PTSD ba shi cutar wannan duk cutar da za ta taɓa lafiyar kwakwalwar mutum. Shawaran da zan ba mutane shi ne a kula. In ka kula ka ga cewa abubuwan nan na damun rayuwanka ko sukan shafi wani nau'i na rayuwanka ko mu'amalanka ko zamantakewanka da mutane ko ayyukanka ko makarantanka to lokaci ne da zaka taimaki kanka ka je ka nemo taimako ko kuma ka taimaki na kusa da kai tare da neman mishi taimako. Kai kaman mu nan bangaren duniya muna ganin kaman cewa duk abin da ya shafi lafiyar kwakwalwa ba mai muhimmanci bane kuma babu lafiyar jiki in babu lafiyar kwakwalwa kaman yanda babu lafiyar kwakwalwa in babu lafiyar jiki to babu yanda za a yi ka kula da daya baka kula da daya ba saboda haka mu mai ga hankali zuwa ga kula da lafiyar kwakwalwar mu.
Masu sauraron mu kada ku sha'afa shirin lafiya uwar jiki ne ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Da haka muka zo ƙarshen shirin namu na lafiya uwar jiki na wannan mako inda muka tattauna akan cutar damuwa fargaba da kuma tsoro tare da ƙwararriya a fannin sanin halayyar ɗan adam Labiba Sa'idu Ibrahim. A madadin dukkan abokan aiki da suka taimaka don ganin shirin ya zo muku ni Hawwa Umar da na shirya na gabatar nike mana fatan mu huta lafiya.
Shirin na zuwar muku ne kai tsaye daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Niger za ku iya sauraron mu a tashar mu ta BOA Africa akan mita 102.5. Baya ga haka a koda yaushe kuke so za ku iya zuwa shafukan mu na internet wato boahausa.com ko kuma sashin hausa.com ko kuma shafukan mu na sada zumunta Facebook da Twitter domin sauraron shirye-shiryen mu inda za ku kuma iya yin tsokaci da bayyana ra'ayoyi. Kuna kuma iya aiko mana da sakonninku ta hanyar email a sashin hausa@boanews.com. Na haka ne kuma muka kawo ƙarshen shirin namu a wannan lokaci, sai kuma da rana ku ji abokan aikinmu da wani sabon shirin da ya haɗa da matasa a duniyar gizo. Za ku iya samun ƙarin haske kan dukkan rahotannin da muka gabatar har ma da ƙari a shafinmu na internet boahausa.com. da kuma shafinmu na sada zumunta Facebook da kuma Twitter. Yanzu a madadin dukan waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Julia Gresham da ta da shirin da ba da umarni, Muhammad Hafiz Baballake sallama da ku, auni lafiya.